بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين باين gaisuwa irin ta addinin musulunci muna yi wa al'umma baki daya barka da haduwar mu a wannan masallaci namu wato masjidu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda aka fi sani da masallacin kofar gidan Alhaji Lawan Direba a nan yan awaki Muciya Sabon Gari a Najeriya. Allah madaukakin sarki muke roko ya sanya mana albarka a wannan ainihin wato majlisi. Ubangiji Allah ya karba mana ya sa a cikin mizanin hasanat din. Kamar yadda ake gani kuma ake shaidawa, wannan wani lokaci ne insha Allah da zamu ainihi wato sanya karatun littafin al-Isbah fi bayani at-tarbiya 'inda salaf. Wato muna son mu ainihi wato samar da majalisi ne wanda zamu rinka yin bayani game da abin da ya shafi tarbiya a musulunci, tun daga abin da ya danganci yara ƙanana har zuwa manya har zuwa kowa ma. Allah madaukakin sarki muke roko ya ainihin wato dafa mana kuma ya karɓa mana. To muna son mu ainihin wato a sanya wannan littafi kamar yadda aka ji sunan littafin wanda wani babban malami wanda aka fi sani da Abdullah ibn Salih al-Ubaylan ya rubuta, shine al-Isbah fi tarbiyati 'inda salaf. Idan mun zo bayani akan littafin za a ji ƙarin bayani akan wannan insha Allah. To kasantuwan wannan shine majalisin farko, to muna sa ran za mu yi takaitacciyar muqaddima insha Allah ga wannan ainihin wato karatu, wanda ga wata 'yan risala nan ina jin bai wuce a shafi biyu ba, wanda su ne za mu yi amfani da shi a matsayin muqaddima din. Na kasa muqaddima da za mu yi na karatu wannan littafi gida biyu zuwa uku. Na farko mu ɗan ji ɗan takaitaccen tarihin wato alaƙar wannan karatu da wannan masallaci da kuma fara wannan karatu insha Allah. Sannan na biyu mu ji takaitacciyar gabatarwa game da me ake nufi da tarbiyya a musulunci, wanda har ya sa muke son mu sanya littafi da za mu karantar da ainihin wato wannan babi da izinin Allah. Sannan abu na uku sai mu shiga gabatarwa akan littafin da za mu sanya da kuma malamin da ainihin wato ya rubuta littafin insha Allah. Allah madaukakin sarki muke roko ya mana gaman ka sai. Na farko, kamar yadda malam ya yi gabatarwa kafin a fara karatun, an sanya karatun wannan littafi insha Allah a duk ranakun Asabar irin wannan lokaci, ma'ana bayan sallar magriba. To amma ga shi yau ranar juma'a ne ko, duk da ya dace da daren Asabar din, ina fata an gane. To amma za mu rika yi ne a ranakun Asabar wato yammacin Lahadi ko daren Lahadi insha Allah, shi ne za mu rika yin karatun. Dalilin da ya sa muka yi karatun a daidai wannan lokaci shine wani uzuri da ya taso mana na tafiya da za mu yi a gobe, kuma da wannan ne zan yanki hamzari. Akwai wato uzurori da dama da suke gilmo mana na tafiye-tafiye, da haka wasu lokutan idan aka ji wani tafiya ya kama to sai a karɓi uzurinmu insha Allah. Amma kamar yadda muka yi alƙawari da izinin Allah ma damar muna inuwa to gari da rai da lafiya, to duk ranakun Asabar daren Lahadi za mu rinƙa yin wannan karatu a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. A yanzu da muke magana muna daren Asabar ne kamar yadda muka ce, ko zai zama daren 15 kenan ko 16. Yauwa, daren 16 ga watan subhanallah Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya dace da 2 ga watan 4 ko shekara bature 2026. Wannan na'am uku ne ba yau Juma'a ba, na boko uku ne, ta uku ne ga wata, afwan, jazakumullahu khairan. A wannan masallaci kamar yadda aka ji masallacin mu ne da yake a nan yan awaki a kofar gidan Alhaji Lawan Direba, wanda aka yi wa masallacin suna da Sheikh Mahmud Ja'far rahmatullahi alayhi. Masallaci ne mai tsohon tarihi, wanda alhamdulillah duk mazauna unguwan na san sun san tarihin wannan masallaci. To amma babu laifi ni dan bayyana alaka ta ko kuma lokacin da na fara alaka da wannan masallaci. A lokacin da muke makarantar secondary, ina jin around 1991, 92, 93 haka, a lokacin muka fara samun contact da malamin mai gari Malam Muhammad Awwal Adam Albani, Allah ya shafe da rahama. An bude wani sabon makaranta a nan Zaria a lokacin, ba manta ba, da aka sawa SAS, School for Arabic Studies, Karau-Karau, asali a Karau-Karau, amma sai zan ba a fara operation a Karau-Karau ba, sai aka fara a nan Zaria. To muna da cikin waɗanda suka fara yin karatu farko-farkon bude wannan makarantar, wanda a yau makarantar shi ne aka juya sunan ta koma ana kiran makarantar Sheikh Ibrahim Arab. Ina fata ku fahimta. Kuma an koma asalin Karau-Karau din ake karatu. Wannan a daidai muna wannan makaranta, Allah cikin kaddarawansa, nan ne muka fara samun labarin Malam Muhammad Awwal Adam Albani. A lokacin su Malam Musa Sahaji, Allah ya saka musu da alkhairi, sun gayyato shi ya zo ya fara karantarwa a dandalin Tudun Wada, masallacin dandali. To daga wannan makaranta shi ne muke ainihin wato zuwa wanda a lokacin yana inda poli take a yanzu, ko kuma inda zai suna wannan advanced lana din nan, Amir, inda Amir yake yanzu, nan ne hostel ɗinmu inda muke karatu. Za mu yi karatu kuma sai mu fito daga hostel mu zo ERC, inda aka fi sani da SNS yanzu, ko School of Management Studies, da ɗanɗan tarihi ne. Ina fata an gane. Duk da a ƙananan shekarun namu, to a wannan lokaci akwai wani abokina, Allah ya saka mishi da alkhairi, muna ce mishi Awwal Abubakar Mai Kuɗi, shi a Tudun Wada yake. To idan ya je weekend, to yana zuwa masallacin dandali, tunda anguwansa ne suna zuwa karatu. To in ya zo makaranta, mu sai ya riƙa kawo mana labarin abin da aka karanta. To sai muka riƙa jin karatu, wato wanda ba a saba ji a babba a bakin ma ba a bakunan malumman wannan zamanin. Dan mu mun taso a cikin garin Zariya, anguwan Limanci a nan na taso, nan muka yi karatu tukan mu da malumman mu, muka fara haddan mu. To har na gama karatu tukana na Islamiyya da firamare a lokacin cikin Zariya ne. Daga baya muka zo ban zazzau makarantar da aka fi sani da Dan Kogiyo a wancan lokacin, yanzu ba na tunani yana existing ko, a nan ne muka yi karatun firamare. To da haka mu ba ma da alaƙa gaskiya sosai zuwa Tudun Wada sabon gari, da mun gama sai mu koma cikin gari. Amma da Allah ya sa aka buɗe wannan makaranta, kuma muka shiga wannan makarantar da manufar cewa muna son mu koyi addinin Musulunci, mu fahimci addini. Da haka da muka ji sunan makarantar, makaranta addini ne, ya ba mu sha'awa. Akwai wani kawuna a lokacin yana ta kokari ma dama za mu je mai karatu a wasu ƙasashe ne na addini. To da muka ji wannan, sai ya zanna muka fara. Bayan lokacin mun yi alhuda-huda har mun yi JSCE, sai muka ji labarin wannan makarantar an buɗe sabo. To ji sai na fasa yin JSCE, sai na je na shiga wannan makarantar. Ina fata ana ganewa. To a nan dai muka ji labarin Malam Awwal. So da haka wannan abokin nan namu da shi muke takawa tun daga nan wato Amir din mu je har tudun wada a ƙasa mu je mu saurari karatu Malam Albani a dandaji a wannan lokacin in aka tashi cikin dare mu dawo kuma ku yi tunanin a wancan lokacin yadda wurin yake daji ba haka za mu ratsa mu koma makaranta to daga nan muka fara alaka da Malam Awwal Allah cikin kaddarawansa sai mu ma muka samu dama muka shiga makarantar da malai ainihin wato bude yake karantar da al'umma wanda wannan masallaci shine abin da nake son kawo mana na alaka a nan ne inda malai yake karatun aji da dalibansa musamman waɗanda ke nan yankin na san dattawa daga cikin mu nan za su san lokacin to sai malai ainihin wato ya nuna mana cewa to mu zamanin ka attending classes da ake yi inda a nan ne ake karantar da karatun usul jama'an sun ta ko ana karantar da larabci na tuna tun a wancan lokacin a kowane sintin mai littafi na al-adabul arabi shi ma ne yake karantar da mu da yin wato sumul hakim i'rab da yin wato hariri da su yin wato tajwidi su mustalahul hadith da yin wato ilmomi ne mabambanta to ana yin ranakun asabar da lahadi tun bayan asuba za a fara wani lokacin sai an yi wato bayan azhar muke barin nan wajen wa haka a wannan lokacin muke baro makaranta mu zo har nan wanda a lokacin da na fara zuwa nan to a ran 1995 1996 a cikin wannan masallacin nan za mu zo mu zauna ku yi karatu har jikin na shigo na kan tuna wannan fangaren nan ne inda mu muke zama domin mu ne kanana sosai a ajin a lokacin jama'an gano wannan ke ko to lokacin muka fara alaka kaga idan aka dauki koda 1996 yau shekaru 30 ke nan gaba ina fata an gane muka fara ainihin wato zuwa muke karatu a lokacin Malam Awwal Allah ya gafarta mishi ya fata mishi da alkai ya yi kokari wajen dora mu akan ainihin wato ilimomi tun a wannan lokacin kuma duk wani ilimi da malam ya koyo wanda ya shafi na rayuwar a zamani ne ko na addini babu abin da malam yake mana nauyin da ke wajen karantar da mu ya ta gaya mana masadir na littattafai lokacin almajiri sai dai mu rubuta sunayen da ta fara ina fata an gane idan muka samu waɗanda suke da ɗan hali su siya mu ara mu ɗan karanta abin da za mu karanta to a daidai wannan lokaci muka fara an yi wato zuwa wannan masallaci wanda kamar yadda kuka sani a lokacin masallacin bai wuce iya inda filolin nan suke ba ɗan kuti ne bai wuce sau uku da ba duk labarin da kuke ji malam yake barawa cewa mun buɗe darul hadith to a nan ne inda aka buɗe shi nan ne asalin shi kafin ya zama inda yake a yau din nan to wani abin da zai ba mu sha'awa kuma ya kuma masu albarka mutane da dama ban san ina da alaka da unguwan nan ba sai yanzu nan in na faɗa ni ma da bakiya ne mun san har wannan da ke ko akwai kanwan mahaifiyata ta zauna a wannan layin ta tale tun a wancan lokacin muna zuwa wajenta kuma an gano wani ke ko kusa da gidan wato Imam Budu yawwa ko ya san alayin yake ko ba ai akwai dan Imam din Lawal Budu tare muke karautar wa na wata jama'a an gani a wannan lokacin da haka tun lokacin ina zuwa nan mutiya muna zuwa kuma Allah ya sa lokacin a su iyayen mu suna kasuwanci haka na sayar da kayayyaki har waɗannan tukwane da ake a kasuwar muciyar nan na kan zuwa lokacin in siya in je in kai da ma nan nan da ke ko da haka ka gani ma dan muciyar ne kenan ina fatan da wa'an gani Allah ubangiji ya kara wa rayuwa albarka to a shahi abin da yasa na kawo wannan ina son alakanta mana karatun tarbiyyar da zamu yi ne sai in alakanta mana shi da dan wannan tarihi da na dauke kun ga ba dan wannan tarbiyyar da Allah ya sa iyayenmu da kakanninmu da suke a yi wato a wannan anguwa suka bai wa ɗansu Malam Awwal Adam Albani da ya taso da shi ba to yanzu da ba mu samu wannan alkhairin ba ina son mu matasan zamani da ƴaƴan zamani mu gane muhimmancin wannan karatu duk inda ka ji ake bayani game da tarbiyya to so ake a samar da mustaqbal ne haske nan gaba kamar yadda za mu zo mu yi a cikin mukaddima din nan kaga alkhairin da iyayen da suka yi wato tarbiyyanci Malam Awwal suka samar na tarbiyyar da suka bashi shine abin da muke cin muryar shi a yau jama'a kuma ba iya nan mutiya ba ba iya nan sabon gari ba ba iya Zariya ba ko jihar Kaduna duk duniya a yau ba inda ba a cin muryar Malam Muhammad Awwal Adam. Me kuke tunani da bai samu tarbiyya ko ya jima akan tarbiyya ba al'umman duniya za ta amfana da shi? Wanda duk wanda ya ji labarin shi a duniya a yau idan ya zo wannan anguwar zai ta mamakin wai a ce irin Albaniya nan ya taso, eh a nan ya taso, ba yadda ka iya. Ina fatan jama'an gani. Sannan malam Allah ya saka mishi alkhairi tun wannan lokacin da muke zuwa. Duk wasu dattawa a wannan yanki a bakin shi muke jin sunayen su tun ban ma san wasu ba, har Allah ya kai muka fara wayan wasu, Allah ya muka rasuwa da waɗanda suka ragu irin su Alhaji Usman mai agogo, Allah ya ƙara mishi lafiya ya sa a gama da duniya lafiya. Duk a bakin shi muke ji yana ambaton sunayensu, yana faɗan alkhairansu da irin ƙoƙarin da suka yi wajen an yi wato tarbiyyar shi. Ba daidai wannan gaba kuma ba za mu an yi wato manta da sanya mahaifiyar malam wato Hajiya Saudi a cikin addu'a ba. Kowa ya ji irin wato gudunmuwan da ta ba wa rayuwar malam, wanda shi da kanshi ya faɗe su ga sunan suna yawa a cikin kasusuwa ba wanda bai san wannan ba ko? To wannan ya zama mana ɗan ba game da ainihin wato mu ma da muke rayuwa a yau matasa da yara, to mu gane cewa ashe lallai idan muka ɗauki hannu a kan tarbiyya na gari za mu amfanar da al'umman duniya ba ma iya inda ma aka haife mu ba. Haka malam Awwal a matsayin misali ne gare mu. Haka Allah Ubangiji ya cika shi da rahma, Allah Ubangiji ya karɓi wato shahadarsa da shi da matarsa Ummu Abdulbari wata ita ma 'yar nan ce da ɗansa Abdullahi, yayin wato duk waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya tun daga iyayenmu su ainihin wato mahaifin malam da ainihin wato sauran dattawa su Alhaji Lawan direba ɗin da su Alhaji Lawan mai wake da sauran dattawan wannan ainihin wato gari da ainihin wato al'umma baki ɗaya, Allah Ubangiji ya cika su da rahma. To wannan shine dan takaitaccen tariya ko da wanda yana ganin ai ya ɗan yi fa'ida. To sai mu zo gabatarwa game da wannan karatu na tarbiyya da zamu, wanda shi wannan zamu karanto wannan takarda ne dake gaba yayin insha Allah. A ciki na ɗauko bayanan da malamai suka yi game da bayanin me ake nufi da tarbiyya, daga nan zamu gane wai me muke son mu koya ne insha Allah. Ga shi suka ce tu'arifu at-tarbiyya في الإسلام في اللغة على أنها كلمة مشتقة من الفعل ربط. على رأسي أنا أيني هو فسر كلمة تربية أكن شوى وتكلمة تيدا أكا ساموش قد أصل كلمة دا أكا سكرو شيني على رأسي دي أكي ربط ربط وفياري نعو أنت أنت أقول شيني في إلم والاسم منها هو الرب. إذا ذا أمي لو أن كلمة سونا معنى في زمن ناو تأتي مش الرب في نوان يكي رينو كوان يكي كلا أو فهمت أقول؟ وهي كلمة تطلق على المالك. كنت كلمة تواند أكي استكنشي جمعنا مملكي يتأتي كلمة الله الرب الحمد لله رب العالمين. Ina fata an gane. So mamallaki kenan, wasayyid da wanda yake shugaba, an gane ko? Alladhi yakunu fihi sifatu ta'a wal islah, wanda a cikin kalmar akwai sifar wato ta'a da kuma nagarta, wanda za mu zo mu ji bayani a kan shi. Sai yake wa kalmatu tarbiya aiza ma'khuza min al-ma'na al-thalith. Har ila yau kalmar tarbiya ana ainihin wato ɗauko daga kalma ta uku. Wata kalma kenan sai ce wa huwa al-islah, shine nagarta. Idan aka ce al-islah nagarta ko gyara, to duk kalmar tarbiyya yana tattaro waɗannan ma'anoni. Haka kenan shi za mu fara fahimtar bayanin da zai gyara al'umman mu, bayanin abin da zai gyara yaranmu da mu kanmu da ainihin wato duk wasu waɗanda suke rayuwa a ainihin wato yankin da muke a ciki. وتعرف في الاصطلاح وإذا ما لم الاصطلاح يتكلم في تعريف تربية بكثير أنا فسر هذا كلمة شوى على أنها تنشئة وتكوين إنسان وشخص سليم متكامل شين أرين متن يتعطو أما أي متن كامل متن نفسي متن وندي يأظن دي كماتا أقد دي كماتا. Ina fata an gane. Min jami'in nawahi, kuma wannan kamalan ta kowace fuska ta hanyar girmama na gaba yana da sifa ta kamala, ta hanyar yayi abinda za a yaba yana da sifa ta kamala, ta hanyar barin abinda za a zarge shi ko a ce mishi sir yana da sifa ta kamala. Kuma ana fahimta ko al-mukhtalifa wal-muta'addida ta kowace fuska duk da yawan su da sabawan su, wadhalika min al-nahiyati sahiha ko kuma as-sahiya, mana yake wannan kaga zai fitar da ma'anar ta fuska wadda take ta tacewa kenan. Wa takunu aidan fi nawahi, wannan zancen an dauko ne daga an yi wato littafin da wata malama, ga yana za ku ga an sa lamba ta ɗaya ko ana kiranta malama Laila, Laila bintu Abdulrahman al-Jariba ko al-Jariba, tana da littafi da ta rubuta ta sa wa littafin suna kaifa turabbi walada, ta yaya za ka yi tarbiyyar yaranka, a ciki ne ta faɗi waɗannan bayanai na ma'ana an yi wato a kalmar tarbiyya da muka yi shafi na shida a cikin littafin za ku gani insha Allah. Wa takunu aiza, har ila yau kalmar tarbiyya ana an yi wato iya duban ma'anarsa ko ma'anarta fi annawahil aqaliyya wal i'tiqadiyya, ana iya fassara kalmar ta ma'ana ta hankali, wanda za a ce a hankalce me ake son ka fahimta da tarbiyya, sannan ana kuma duba ta ta aqida a duk inda kuma za mu alakanta karatun tarbiyya da aqida kenan. Shi yasa kamar yadda Malam Albani yake cewa Allah ya kashe garama, mu duk karatun da za mu yi to sai bayanin aqida ya fito a cikin karatun, ko da ko za mu karantar ne a jami'a, za mu karantar da boko physics ne ko mathematics ko wane ne, to sai mun karantar da aqida a cikin wannan darasi. To tarbiyya jama'a sai an tarbiyyanci aqidan mutane ma, domin duk yadda kake tunani idan mutum ya taso yana da gurbataccen aqida to tarbiyyar shi ba ta yi kyau ba, karatun da babu din nan zai fitar insha Allah. Da haka za mu yi tarbiyyar aqida ne kuma mu yi tarbiyyar hankalin mutane, malam yake wan nawahi ar-ruhiyya, kuma za a duba ta fuskar wato rayukan mutane, mutum ya zama yana da rai kyakkyawa, rai mai jin kai da tausayi, ba wai mai kekashashen rai ba, wanda zai da rahama zai da tausayi, da haka zai iya yin duk wani abu na mugunta ko abubuwan hallaka mutane yan uwan shi ba irin wannan ba. Yace wal-i'tiqadiyya da kuma yin wato aqida, wan nawahi al-idariyya wal-ibda'iyya, sannan kuma za mu duba ta fuskar wato gudanarwa, kamar yadda misali ai wannan masallaci tana da ainihin wato wasu ɗaiɗaiwa a cikin waɗanda su suke kula da gudanar da masallacin ko, to su kansu za ka ji karatun tarbiyya zai biyo ta kansu, duk al'umman da ake son a samar da waɗanda za su riƙa managing wani affair to ana son a ga tarbiyya ta tare da su. Dama an gane wannan da kyau ko, wal ibda'iyya ko kuma su samar da wani abu na ci gaba, ana son a samar da ruwan sha a anguwa, ana son a samar da transformer da zai rinka bada hasken wutar lantarki, ana son a gyara kwatanni na anguwanni, to duk wannan irin abubuwa ci gaban to idan mutane ba su da tarbiyya ba za su yi shi yadda ya kamata ba. Kuma ana fahimta ko, wannan magana yana cikin wancan littafin malama Laila har ila yau kaifa turabbi walada, sannan sai malamin ya ce wa yanzuru ulama'ul muslimin ala anna tarbiyata fil islam, malaman musulunci su kuma da suka zo sai suka kalli tarbiyya suka ce a musulunci in aka ce tarbiyya hiya tarbiyatu mustamidda min alqur'anil karim was sunnati nabawiyyah sharifa, wato shine a koyi irin dabi'u da alqur'ani mai girma ya karantar da kuma halaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne daraja ta karantar, daga nan ne za a samar da tarbiyyar al'umma tarbiyya ta gari, domin Allah da ya halice mu ai ba wanda yafi sanin me ya kamata mu yi kaman shi ko, to sai mu dauko kyawawan tarbiyya mu a cikin alqur'ani. Da haka malaman musulunci za ka ga duk sanda suke maganar tarbiyya to za su rinka dauko bayanai ne a cikin alqur'ani da sunna, sai yasa a cikin wannan karatu namu zaka ji su ne za su zama masadir dinmu na aslu da za mu rinka dauko duk wani abu na tarbiyya. Da haka abinda qur'ani yake mai kyau to shine tarbiyya mai kyau da ya kamata mu tarbiyyanci da shi. abinda Qur'ani yake ba kyau shine muna na tarbiya da ya kamata mu nikarce su kuma ana fahimta ko sannan suka ce wa taqumu bi ta'ahudil insani badaniyan wa aqliyan wa ruhiyan kun gani ko wadannan kyawa wanda jihu da zamu rinka ji a Qur'ani da sunna to su ne za su gina mutum ya zama ya taso da jiki lafiyayye jama'a kun ji a cikin karatun tarbiya har sai an koyar da kai yadda zaka kula da lafiyar jikinka sai yadda zaka taso da jiki lafiyayye ma'ana ba za a barka ka lalata lafiyar jikinka da kanka ba ka dubi yara da suke tasowa suke shaye-shaye suna cutar da lafiyar jikin ko ba sa cutarwa suna cutarwa da haka physical appearance ɗinsu zai zan sun lalata shi to tarbiya zai nuna maka cewa a'a sai ka kula da lafiyar jikinka da haka ga ka taso maganarka na fita kamar na ɗan adam ba za a ji muryarka ya koma kamar na wani zaki ba kana wani magana ba hankali yana ko ba haka bane jama'a a ji kana magana kamar ɗan adam kana kallo irin kallon ɗan adam ba wai ka rinka kallo kamar wani mujiya ba saboda ka sha ƙwaya to za mu ji a cikin waɗannan karatuka na tarbiya me zai gina hankalinmu har ya zama za mu rayu cikin lafiya na jiki ingantacce jama'a ana fahimta ko sannan suka ce wa aqliyan haka hankalinmu ba za a bar mu lalata hankulanmu ba mutum ya taso ya zama ba shi da cikakken hankali mutum ya haukatar da kanshi ba tare da hauka da Allah ya dora mishi ba jama'a ana fahimta ko da haka mutum ya taso ya zama mai hankali kyakkyawa wanda yake tunani ya je dashi sannan wa ruhiyan sannan kana da ruhi mai inganci ruhi ne jin kai da tausayi wanda ba zai dauki makami ya je ya farka wa wani mutum dan uwan shi ba kaga ruhin da zai irin wannan to babu lafiya a wannan ruhi shi yasa da akwai tarbiyya a cikin al'umma mu ko irin abinda ake yi yanzu haka na rikici a garin Jos wallahi ba za a yi shi saboda dan adam da yake cikin hayyacin dan adam taka ba zai ayi wato jiwa dan uwan shi mutum rauni ba balantana na ya kashe shi ko mun fahimta in aka ce mutum ne shi dan adam ne shi to za ka yi kana girmama shi domin Allah da ya halice shi ya fara girmama shi shi ya karrama shi Allah ya ce wala kad karramna bani adam jama'a ana fahimta ko idan akwai tarbiyya irin wannan da zamu zo mu koya wallahi ba za a samu wasu mutane sun ware kansu sun koma daji sun mai da kansu wai su ne yan bandi ko su ne an yi wato ɗan garkuwa da mutane wanda za su rinka zuwa suna ɗaukar ɗan adam su je su azabtar da shi kuma su tatsi dangin shi sai sun biya wasu kuɗaɗe da nufin wai da shi za a fashe shi wallahi mutum ba zai yi wannan ba in yana da irin wannan tarbiyya jama'a shi kun ga wannan karatu na da muhimmanci ko bai da shi yana da shi shi yasa Allah ya saka wa waɗanda suke tunanin a zuwa an yi wato yi wannan karatu da alkhairi kamar da za mu bayani da ƙarshe insha Allah da haka suka ce waje a fi ta'arifiya don haka ya zo wajen definition shine ta'arif yaya ake defining a tarbiya sai malamin musulunci suka ce annaha al-uslubul amsal wato wani uslubi ne mafi ɗaukaka fi ta'amuli ma'al fitratil bashariya wanda zai taimaki ɗan adam ya rayu a rayuwa na ɗabi'an ɗan adam ka zama ɗan adam ɗinka na gaskiya abin tambaya sai mu ce yaya ɗan adam yake kowa ya san ɗabi'ar ɗan adam wani irin halitta ne da Allah ya mishi hankali da yake tunani da shi wannan ya bambanta ɗan adam daga duk sauran halittu don ba don haka ba da babu bambanci tsakanin mutum da dabba amma sai Allah ya sa maka hankali to wannan hankalin shi yake sa maka jin kai shi yake sa maka tausayi shi yake sa maka sanin ya kamata shi yake sa ka yi abin da ya dace a inda ya dace a sanda ya dace amma daga sadda dan adam ya fita daga wannan ɗabi'a to zai iya yin rayuwa kamar dabba zai iya yin zalunci zai iya yin magudi zai iya yin danniya wannan rayuwa ne na dabbobi a daji ba haka bane haka dabbobi suke rayuwa a daji mai ƙarfi ya zalunci mara ƙarfi wanda yake da iko ya cuci wanda bai da iko amma wallahi wannan ba ɗabi'a ga adam bane shi yasa a cikin wannan karatun idan mutum ya ɗauki abin da karatun zai karantar hatta irin wannan wato zalunci da muke gani na shugabanni wallahi mai tarbiya ba zai yi shi ake mutum daya ya saki dukiyar da al'umman gari guda za su rayu cikin kwanciyar hankali shi kadai ya saki kuma ya saki ya kekare kasar da shi ya je kuma ya aje kudin a wani waje can sannan ya dawo kuma cikin al'umma wannan wani irin hankali ne jama'a kaga ya fita daga cikin dabi'a na yin wato alfitra albashariya shi yasa kuka ga wannan dabi'a da fitra bashariya ko ku dubi yara kanana za ku ji kyawun misali shi a ciki duk inda yaro karami yake kafin ya taso a gurbata mishi tunanin shi za ka ga mai tausayi ne da haka in yana riƙe da abu in ya ga wani yaro ɗan uwan shi bai da shi sai ya miƙa mishi haka ne ko ba haka ba ne to wannan shi ne ɗabi'ar ɗan adam na asali kafin ka ga yaro ya fara yi wa ɗan uwan shi mugunta ko rowa to sai an koya mishi amma in dai da yaro yake tasowa shi bai san mugunta ba sannan bai san ƙarya ba shi yasa zaka ga yaro ƙarami yana fitowa kofar gidansu sai ya fara bada labarin halin da gidansa yake ciki babanmu ya siyo kaza babanmu ya ce zai yi kaza saboda bai san ƙarya ba amma daga sanda al'umman shi suka fara koya mishi ƙarya to daga nan ne shi ma sai ya fara yin ƙarya jama'a ana gane fitra albashariya ko to wannan shine abinda muke son tarbiyyar mu ya dawo kanshi mu koma asalinmu na ɗan adam ina fatan jama'a an gane ba ku ga a kabiyar ƴaƴan annabi adam ɗin can guda biyu ba da ɗayansu Allah ya karɓi sadakan da ya gabatar Allah bai karɓi na ɗayan ba sai ɗayan ya ce zai kashe shi ne ɗan uwan yake gaya mishi da yake shi yana kan fitra na ɗan adam sai ya rinka ce mishi إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني سيتني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن كشفت ذاك الثور إذا كشفت والله يجيب الله يجيب كشفت كما تقول شينا تكن عنك ليش شيكم وانتك يا شجد تنتجي أنا حسدا هذا أبو اللي يساك نيكي يمقرن يما كشف أبوانش هذا رجل كي أبو اللي يجاو كساك سلطان أدم أسلوشي ba ni hasada ba to ya akai dan adam yake da waɗannan muna na dabi'o shine ka kuma ta shedan mana ya riga ya dawo da washi tun day 1 da aka halicci uban wannan halitta na yan adam aka ce mishi sujuda yake Allah ya tsine mishi yake to billahi ladi mu zuba da ni da shi kaje inda matsalan yazo ke da aka ce dan ne yake gurbata tunanin dan adam da zaran ka jiye mishi to sai ka fita cikin dabi'anka na dan adam sai ka koma shedan shedan Iblis amma inda ko amma ba mutum ba Allah ya sa mu dace da haka sai malaman suka ce tawjihan mubasharan bil kalima wanda yake an yi wato mubasharantar duk wani abu da ya dace na zance wa ghairu mubashirin min al qudwa sannan kuma da wasu halaye wanda ba ma a iya ganin su kyawawa kaji wannan shine tarihin tarbiya a musulunci sai suka ce kama anna tarbiya fil islam hiya manhajun kamilun wa mutakamilun lil hayati allati yajisuha al fard kamar yadda har ila yau tarbiya a musulunci shine yake tsara wa mutane tsari manhaji an fahimta ko cikakken tsari na rayuwa mai inganci wanda kowa zai ji daɗi kowa zai yaba ba wanda zai ga an yi mishi mugunta ba wanda zai ga an cuce shi shi yasa musulunci yake idan kuna rayuwa misali a ce adadin mu dinnan da muke a masallaci mutum 50 ko 100 sai Allah ya kaddari cikin mu dinnan mutum 2 3 su ne mawadata sauran talakawa ne sai shari'a yake to akwai zakka a cikin dukiyar da kake da shi ne ma'anan zakkar shine su tsiba daga abinda Allah ya azurta su su baiwa waɗannan da ba su da hali dan girman Allah idan mai hali ya dauki dukiyar da yake da shi ya baka zaka rinka nuna mishi kiyayya zaka rinka mishi hasada haka addinin musulunci ya koya mana tarbiyyar da zamu rayu cikin jin dadi to amma mutum biyu uku ne sai suka rike kudin suka koye to sauran sai su rinka rayuwa cikin wahala to daga nan su kuma sai su fara jin haushin waɗanda sai su fara tunanin bari mu bi su gidansu mu tsaki bari mu je mu musu kwace bari mu je mu sake matansu mu ce sai sun biya mu kudi ba abin da yake kawo zalunci kenan ba Allah ya kiyaye da haka sai suka ce haythu taqumu bil hirsi ala al fardi wal mujtama'a ma'a ta hanyar da sai wannan hanyar wato tarbiyyar ya gyara kai daiwan mu da kuma al'umman mu baki daya. Dama gyara daga kai daiwa yake farawa. Idan ni na gyara kai ka gyara duka mu ba za mu zama gyararru ba. To amma idan mutum ya lalace wancan ma ya lalace duka sai mu waye gari mu zama lalatacci. Ko kun fahimta jama'a? To tarbiyya ana farawa ne daga kanka. Kamar yadda suke cewa change begins with me. Ni ne zan fara canzawa. Da haka muna son kasar mu ta gyaru. Wallahi a kai tsayewa mu dukkan mu fara daukar gyara. In ce zan gyara kaina kai ma ka ce zaka gyara kanka. Before we know it, gaba ɗayan mu sai mu zama gyararru. Amma ni ban yadda in gyara ba. Kai nake son ka gyara. To kai ma in kai irin wannan tunanin cewa ni ma ba zan gyara ba, kai zaka gyara. To gaya mun yadda za a samu gyararru. Ba za a samu gyararru ba. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. وتهتم بالأخلاق الفاضلة وتهتم أيضا بالتوازن الذي يكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. أقول جريبه لذلك في متعنيت زماء متوسطة فلنكم تتنجا ترايوان تكا دنيا كما يدكم الله تجارة رايوان تجارة تقوم عشيني رايوان لاهرة لألا ميتي يمنا ونا بإنجا ترايوان دنيا متيمنا داني مقوم لاهرة وكما مشقع الجنة ميتي شكو kiran abin da manzon Allah ya zo ya samar kenan a cikin al'umman shi da yazo da manzon Allah ya zo Allah ya aika shi cikin Larabawa. Larabawa sun kai makura wajen lalacewa amma da yazo da tsarin tarbiyyar musulunci kajin ana bada labarin su sai ka ji kaman wasu mala'iku ne suka rayu a goraka suka zama nagarkatu suka zama ingantattun al'umma suka gyara duniyar su kuma suka samu lahira ingantacce. To irin wannan shine abin da muke san al'umman mu mu ma mu dawo akan shi in Allah ya mana jagora. Allah ya sa mu dace har ila yau sai suka dauko wasu kalmomi wanda akan iya alakantawa da wannan tarbiyya domin dai ya kara fito mana mu fahimci wannan bayanan da muka gama ji suna nan a cikin ainihin wato risalan wani malami da ake cewa Hafiz As-Sayyid shi ma yana da littafi da ya rubuta akan tarbiyya da ya sa wa suna التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها تربية مسلمشي أصليشي سنن منهجيشي دكما ميكران تكشي أتكوان نمتاتي شافي نشاء بقوي أنني يوانا مبايد بيزا مضوم البايد اللي كتفند أكرومي تا دمار التربية إن شاء الله مرادفات ومصطلحات. To ga wasu kalmomi da ainihin wato ake son mu ƙara fahimta a cikin kalmar tarbiyya. Suka ce al-musalahul islah. A cikin tarbiyyar nan da muke son mu fara karatu a ciki, to muna son mu fitar da ma'anar gyara al-islah. Kenan za mu yadda cewa akwai buƙatar mu gyara tarbiyyar mu. In muka yadda da wannan, to Allah da mun shirya wa samar da gyara kenan. To gyaran muke nufi, gyaran muke buƙata. Kunji na ɗaya, sannan na biyu, mustalahul ta'dib awil adab. Akwai buƙatar ladabtar da al'ummar mu, wato akwai wasu abubuwa na ladabi wanda mun rasa su. To muna son wannan karatu ya dawo mana da waɗannan ladabba, mu zama masu ladabi. An fahimta ko? Wat ta'dib da kuma masu ladabtarwa. Domin wanda bai da ladabi kai na zai iya ladabtarwa ba zai yi ba. Ko kun fahimta? Sannan daga ciki mustalahul tahzib, muna son mu samar da wato ma'anar ingantawa shine tahzibi. Abinda ake cewa tahzibi a larabci shine kama a takuɗa abu mai kyau da mara kyau. Misali a ce shinkafa ne yake da tsakonkwami a ciki, sai ake son a ci shinkafar lafiya, me za a yi? Za a hazzabe tsaba daga tsakuwa. To muna son mu ce munanan halaye da suka jarkake al'ummar mu sai mu ainihin wato inganta kyawawan sai al'ummar mu zama nagartacce. Jama'a kun fahimta ko? Sannan na gaba mustalahut taqhir, akwai fitar da ma'anan wato tsarkakewa. Bi ma'ana muna sanye da wasu kayayyaki ne yanzu da suka yi dauɗa suka yi datti, to muna son a wanke su su zama masu tsarki masu tsafta. Ana fahimta ko? Mustalahul siyasa, a cikin wannan karatun za mu zo mu fitar da nagartan ma'anan siyasa. Siyasan da a yau har an fara ainihin wato daukan shi a matsayin wani muguwar aba. An fahimta ko? Wata aba wadda marasa mutunci kawai suke yi. Ba haka yake kallon siyasa a yau ba? Amma wallahi abin ba haka yake ba. Aslan siyasa tsari ne na shugabanci ingantacce. Shi yasa kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kanat banu Isra'il tasusuhum anbiya'u. Waɗanda suke jagorancin ragamar banu Isra'ila su ne annabawansu. Annabawa za su shiga abu wanda yake mai datti? Ba za su shiga ba. To amma mu yau siyasa ta riga ta rikirkice mana. Lalatattu da gurɓatattu da marasa tarbiyya sun shiga siyasar sun damarmana siyasar. Don haka duk inda aka kalli siyasa a ƙasar mu a yau ganin ta ake wata muguwar aba wadda duk wani mutumin kirki to ya nesanta kanshi ma daga shi. Haka ne ko ba haka ba? Duk inda wani mutumin kirki yake ya shiga siyasar ƙasar mu a yau to ya fara yi wa kanshi tambari na yin wato muguwar fassara ke. Don haka zai ji zagi, zai ji cin mutunci, shi da kanshi sai Allah ya tsiratar da shi. Amma sai ya zama lalatacce. Allah ya kiyaye. Ba cikin wannan karatun insha Allah za mu ji yaya za mu inganta ma'anar wannan siyasar. Mu gane cewa siyasa to a bashi wacce ta saba wa yadda muke ganin demokradiyya. Allah ya kyauta. Sannan musalahun nufshi sai kuma fitar da ma'anar yi wa juna nasiha. Wannan kuma shi ne babin da mu muke a kan shi a yanzu. Saboda duk sanda kake ganin wani yana yin ba daidai ba to me ya kamace ka? Ka je kai mishi nasiha. Wannan nasihar ana fatan zai canza shi daga wannan ba daidan ba shi ma ya dawo kan daidai. Wannan shi ne aikin annabawa. Wannan shi ne aikin mutanen kwarai, mutanen kirki. Da haka Allah madaukakin sarki ya turo annabawa domin su zo su yi wa mutane nasiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nan namu gaba ɗaya ma ko to ta gine ne akan nasiha. Addinu annasiha, addini nasiha ne. Sahabbai suka ce liman waye za a yi wa nasiha? Annabi ya ce kowa za a yi mishi. Har Allah da ya halice mu to akwai nasiha da za a yi wa Allah. Annabi ya ce lillahi. Ta yaya za a yi wa Allah nasiha? Shi ne duk dokan da Allah ya ce ku bi to ku bi wannan dokan. In muka bi wannan dokan to shi ne za mu zauna lafiya. Amma Allah ya ce mu yi sai mu ci to kaga ba mu yi wa Allah nasiha ba kuma ba za mu gari kyau ba. Sai sa Qur'ani Allah yake idza naqabu lillahi in suka yi wa Allah nasiha to ba wai nasiha kalma ce tsukakkiya ba, a'a kalma ce mai ma'ana daban-daban. Ka ji ta bangaren Allah kenan. To sai Annabi yake nasiha ce kuma har ila yau hatta ga annabawa, hatta mala'iku, hatta littattafan da Allah ya saukar, sannan hatta dukkanin ɗan adam shugabannin mu da talakawan mu duk sai an yi mana nasiha. To za mu zo mu je da tarbiyya zai an yi wato yi wa kowa nasiha gwargwadon abin da ya kamace shi. Kaga a shekara su ne mai faɗi ko? Da haka in dai muka fara to sai inda Allah ya sauke mu kawai. In Allah ya da kuma muna fatan ya zama wato wani dalili da zai kawo mana sauyi a yi wato wannan rayuwa namu insha Allah. Kuma yan uwa masu albarka, daga nan za ku ƙara fahimtar dalilin da ya sa na gaya mana wancan dalilin farko. Kada ka ɗauka cewa wai karatun iya munan ne, a'a muna fatan karatun ta gyara duk duniya gaba ɗaya. Don misalin da muka ɗauka malam awwal yanzu ya zama malamin duniya ko bai zama ba, amma san da yake mana karatun a nan waye san haka zai kasance. So mu inganta niyyarmu kuma mu fatan Allah ya sa mu mu gyara. Wallahi a cikin mu nan kila akwai mutum ɗaya shi zai yi aiki da karatun da zamu yi duniya ta ci moriyar wannan karatun. Haka ne ko ba haka bane? Haka ne. To wala'alla kai ne mutum ɗayan, shi yasa ka gyara niyyanka akan lallai to kai ma za ka ɗauki nasihan da za ka bi kuma kai ma za ka kai nasihan inda za a ji. Allah ya sa mu dace. Sannan musalahi na ƙarshe shi ne musalahu ta'lim. Kun ga magana shi ne bayan kai ma ka ɗauki saiti ka ɗau hannu to kai ma sai ka je ka karantar da wasu. Wannan shi zai tabbatar da cewa ka samu tarbiyya, domin duk wanda ya samu abu mai kyau to fatan shi ya kai wannan abu mai kyau ga wasu. Shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene wannan hadisin mana ku tuna mu eh subhanallah da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu mri'in ko nazzarallahu mri'in sami'a minna haditha Allah ya saka da alkhairi wa mutumin da zai ji sakon da annabi ya zo ya karantar da duniya ko da guda ɗaya ne fa wa'aha sai ya rike karatun ya kiyaye karatun kama sami'a ya haddace shi kamar yadda ya ji sannan sai shi ma ya ɗauki karatun ya kai wa wani fa hajjaha kama sami'a sai ya je ya isar da sakon shi ma kamar yadda ya ji shi annabi yake fa rubba muballighin aw an misani domin wanda zaka kai wa sakon wala Allah zai ci moriyan karatun fiye da waɗanda suka ji shi a karan farko to wannan shine abin da muke so shine musalahu ta'lim sai a je a karanta jama'an gano wannan da kyau ko da ta hanyar kai ka yada karatun ne a'a ko ta hanyar ka samar da hanyar da karatun zai yadu a'a ta hanyar ya zama kai ma ka bada gudunmuwa wajen samar da inda za a yi karatun duk wannan hanya ne na ainihi wato ɗaukar mataki a cikin at-ta'ali ina fata an gane bayan da malamin ya gama bayanin mustalahat din sai yake تعقيم التربية في الإسلام وتقوم بتخصيص الأجيال من الانحراف شي تربية وأبني وندا أكل سان عرنك جادر وا شي نجي أي ذات كرنت الدعاء أكل ما أنت هاي وتكرنت الدعاء جيكوتي جيكوتي ما هاي وتكرنت الدعاء كتب أكوني لو ده حكا سينا جرت الأمة يسوع bada haka ne abin jidda manzon Allah ya karantar yau gashi mu muna son mu amfana daga cikin shi ba da ake da annabi ya karantar da sahabbai ba su ci gaba da karantarwan ba sakon ba zai isa gare mu ba da haka ashe tarbiya ana dauka ne daga magabata an fahimta ko shi yasa kuka ji littafin da muka fara sanyawa dan littafin ba guda ɗaya za mu sa ba amma wanda muka fara da shi shine al-isbahu fi tarbiyati 'inda salaf wato waye wangari a fito da karatu warewace wanda babu wani duku-duku game da bayanin wai ne keke tarbiya amma a wajen magabata as-salafu salih to irin tarbiyyarsu shi muke son mu ma mu tsaya kuma ana ganewa ko sannan suka ce taqumu tarbiyyar islamiyya ala bina'i farmitin bi'a fi baiti kun ji ko shi fa tarbiyya jama'a kowa ya gane cewa daga gidansu zai fara ainihin wato tsabbaka wannan tarbiyya da haka dukkan mu dinnan yanzu daga nan za mu fara dauka duk in muka dauka mu kai gida matan mu ƴaƴan mu an fahimta ko shine Bature yake cewa charity begins where at home daga gida ake daukan tarbiyya idan ka ki daukan tarbiyya a gida to ya nuna za ka je waje to baka irin nasu to in ka fita waje kuma baka da garanti kana iya jacewa ka samu nagartaccen tarbiyya amma mafi yawa in dai a waje za a dauka to mara kyau ake dauka haka ne ko ba haka bane to shine in mutum ya ci daukan na gida ya je dauko na waje sai ka ji ba su da cewa albasa ba sai halin ruwa ba sai ka ji iyayen na ta kai shin abin da suka haifa Allah ya sa mu dace da haka suka ce tarbiyya na farawa ne daga ɗaiɗewan mu a cikin gidajen mu wa zalika min khilal iktida'uhu bi afrad a'ilatihi wal mujtama' min hawlihi da haka ake son mutum ya rinka koyan tarbiyya daga iyayen shi to kaga iyayen da ba su da tarbiyya me za a koya kenan rashin tarbiyya shi yasa ashe haƙƙi ne akan hatta mu iyayen da haka da malamin yake ta cewa za a yi tarbiyatul aulad kada wani ya ce a karatun ma na yara ne a'a kai din da zaka ba waladin tarbiyya in ba ka da shi ne zaka ba shi to ashe kai ma tarbiyyar ta kake shi yasa muka ce al isbahu fi tarbiyati inda salat zaka zo ka ji yadda za a faro menene matakin farko da ya kamata kowa ya gina a zuciyarsa Allah ya sa mu dace suka ce ta'malu tarbiyyah fil islam ala kashfin wa izhari jawhar al islam wa mubadi'ihi kun gani ko tarbiyyar nan da muke magana wallahi shi yake nuna hakkin musulunci duk wanda yake da tarbiyya to duk cikin al'umman da ya shiga sai an yi sha'awar shi to da an yi sha'awar shi to za a fara san kwaikwayen shi to daga san kwaikwayen shi sai kaga ya zama shine jagoran al'umma ina fatan jama'a an gane shi yasa kaga magabatan mu jama'a kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah wallahi sun karantar da addinin musulunci ne ta hanyar halayensu da ɗabi'unsu tarbiyyarsu aka gani sai aka fara sha'awar waɗannan mutanen cewa wai kuya kuka fita da bane daga cikin mutane sai suka ce saboda mu musulmai ne to daga nan suka fara jin kalmar musulunci a kamar ya ku musulmai ne sai ce ai musulunci ne ya ce mana mu yi kaza to meye musulunci sai ce addini to ya ake shiga ya ba da kalmar shahada shikenan amma da yawan mu musulmai a yau wallahi in aka dubi ɗabi'unmu to mafiya yawan mutane ba za su shiga musulunci ba a yau saboda ɗabi'un da musulunci ya karantar mun yi hannun riga da su da haka musulunci ya yi gabas mu kuma da ɗabi'unmu mun yi yau ma sunayenmu ne kawai na musulmai to ya za a yi mu gyara wannan kuskuren ya za a yi mu dawo da asalinmu mu sanya riganmu na musulunci sai mu dawo mu zama musulmai na gari wanda za a rinka sha'awar mu kai ko kun san hatta iyayenmu da kakanninmu da kake ji ake cewa Hausawa da haka suka karantar da addinin musulunci shine kyawawan halayensu ake gani da amana da gaskiya da rashin an yi wato zalunci a kasuwanci da sauransu sai ka ga wani baba gobe ya ce zan je wajen dan Allah haka ma suke kiran dan Allah saboda ganin nagarta to tunda ka ga nagarta tare da shi kuma ba za ka zo ka zama girin shi ba to shine sai ka ce wai ya aka kai ka zama haka ne sai ce dan ni musulmi ne sai ce ni ma na zama musulmi wani da haka ma yake faɗin kalmar shahada to mu dawo irin wannan tabi'a da haka sai mu dubi kawunan mu dukan mu a wuraren da muke kai dan kasuwa ne yaya abokan hulɗar kasuwancin ka ke kallon ka a mutumin kirki ko a zalimi saboda ne za ka gane akwai matsala ko babu kai ma'aikaci ne ka fassara kanka a wajen yadda abokan aikinka suke kallon ka suna karkin kallon ka mutumin kirki ko kuma a kai ma'aikaci ne mai sana'a ne aikin hannu kake yi kwastomominka da kake yi wa aiki na ɗinkin tela ko faskare ko kanikanci ko kaza ko kaza ya suke kallon ka me amana a cikin aikinka koko kawai wanda aka hakura da shi saboda ya riga ya zama wani kasurgumin azzalimi to daga nan za ka gane yaya kake fassara wa mutane a jinin to kun ga akwai aiki a gaban mu ko babu jama'a wallahi akwai sannan duk a bar waɗannan a dawo kai da kake malami kuma malamin ma na addini yaya al'umman da kake karantar da su wannan ilimin addini ya suke kallon ka ka san wasu ana kallon su cewa ka dai zai da bakin shi amma kada ka yi aikin shi ba haka ake kallon wasu ba to akwai matsala kai ma sai ka gyara kanka sai ka kwaikwayi wannan tarbiyya Allah madaukakin sarki ya sa mu da su da haka suka ce wa taqumu bi izharin wa bayani qimatihi wa ruhihi wa tashri'ihi da haka ana buƙatar wannan tarbiyyar ya zama za ka nuna shi a aikace da kuma a cikin ƙimarka a ruhinka da shari'arsa تمكن أهميتها أيضا بتكوين الوعي السليم بأن الإسلام هو عقيدة وعبادة وأخلاق جماعة كلها أنا أسر أقيمة هاتيني وانا ذا أمونا ومتاني لن يفع الدين المسلمين باوي قوي أكيدا من شوبة كنا دا أكيدا من شوبة ما شاء الله كاسا الله نسمع kasan akwai azab al-kabari kasan akwai ainihin wato wuta akwai aljanna amma yaya mu'amalarka da mutane shine aqidatan an fahimta ko sai kuma me sai kuma ibadatan yaya ibadojinka yaya kake sallah yaya kake azumi irin na manzon Allah ko na irin wasu shehunnai daga nan zaka gane mai kyau ne ko mara kyau sannan kuma kika ce wa akhlaqan sai kuma halayenka yaya halayenka suke halayenka na gari ne daga nan zaka gane muhimmancin da yasa Annabi yace ko aure in za a bada in an duba addinin mutum a kuma duhu ne a duba ɗabi'arsa إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه هكا النبي يتي كن أمن تدع الدين شاء الحمد لله أهل السنة نينا دع الدين نيكو من ثلاثية ني تم ثلاثين ألباني ني واشينا كرشبا تو أكيد 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 ما شاء الله وأماكم يا حال أي سيان دوا ودما شينا كتي بتربية كتي أما أنا كيوا كر دحال واني gashi kuma yana alakan ta kaji da masu addini to kaga akwai matsala kai ma abu kai bukatun sai ka gyara ke Allah ka sa mu da shi sannan suka ce taqumu bi tawdihin wa ibqarin nashi'a bi kulli ma jaa bihi al-islam da haka zaka kasance kana cikin basira da fayyace abubuwa wanda musulunci ya zo mana da su an fahimta ko min hikmati na hikimomi wa salahin da nagarta alfardi fi biyani a fi dunyahu wa akhirati wato na kai ɗaya mu dubi addinin mu da rayuwar mu na duniya kuma mu dubi makoman mu a ranar lahira daga ƙarshe sai malaman suka ce ayatun qur'aniyya ga wasu ayoyi na alqur'ani dallat fi mafhumiha ala tarbiyati fil islam wanda ayoyin suna nuna mana muhimmancin tarbiyya a musulunci بتجلي أو يتجلى في القرآن الكريم آيات كريمة أقول سآيوي جسونا أكي بغا وعمد أي مبوطي لما قال مهمة تربية المسلمين اشتمل محتواها ومضمونها على التربية الإسلامية الصحيحة سأقول آيوي إنا نوني لما دا مهمة تربية المسلمين إن قلتكيا ومن هذه الآيات daga cikin ayoyin ga daya qauluhu tabaraka wa ta'ala sanan Allah madaukakin sarki fi surati luqman a cikin surati luqman da Allah ya ba mu labarin wani bawan sa mai suna luqman da yake yi wa danshi wasiya ko to a cikin waɗannan ayoyin akwai karatun tarbiyya masu zurfi a cikin shi ku ji abin da Allah yake wa idh qala luqman li ibnihi ku tuna sanda luqman yake gaya wa ɗansa وهو يعزه هنا ايوه دان واعظ جماعه كادي معنى كاي ا متسينك دا كاكي دا ايا كا تبا زونه دا ايانك كاي مسو واعظ كوكو داموانك شي ني كوي با سا اينين واتو سامو مكا ابن دنيا تو بركه دي ايرن واعظ دا نبي لكمان يا وتنسا يا بنيا يتي يا كاي دانا لا تشرك بالله كادي تربيه فرقو kada ka kuskura kai shirka da Allah domin haƙƙi na farko da ya kamata kowa ya kula da shi shine haƙƙin Allah Allah shi ya halice ka to idan ba ka kula da haƙƙin Allah a farko ba haƙƙin wa za ka kula da shi a farko za ka dole ka guji shirka domin Allah baya son shirka inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne mai girma wasqaina al-insana biwalidayhi hamalathu أمه وحنا على وحي في تربية تقبع في أكي ومتن تربية ده وطن ده زيو كلا ده حج انسي باين حج الله نبي سيني إيا يمشي ده منك ما يدام على ما يتكا شيء الله شيني أسل من دي أهل الشيكا وما كما إيا ينكا سوتك أهل الشيكا كرو نجي هذا نيكو باعتا بني سو إدان الله دي أهل الشيكا أكرم فرقو كاو كلا ده حج انسي to ashe waɗanda suka halittar ka karo na biyu shine ya kamata ka biyo baya da hakkin su shi yasa duk inda Allah ya kawo bayani game da abauta mishi sai ya kawo hakkin iyaye a mai shine nan da ya kaji Luqman ya ce wa ɗan shi la tushrik billah inna shirka la zulma kafin ayi wani magana ya ka ce wa sayyidina insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wa an yi wa ɗan adam wasiki da iyayensa domin uwar shi ta dauki cikin shi wahala bisa wahala rauni bisa rauni kowa ya san da mata suke cikin yanayi idan suna da juna biyu to ta haka kowannen mu fa muka zo ashe irin wannan dattijuwar bai kamata a ce ka kyautata mata ba da ma an fahimta Allah ya ce wa fitaluhu fi amai bayan ka zama wahalan yawo da kai a cikinta ta haifo ka duniya kuma duk da haka ba ta hakura ba sai da kai ta jigilan rainanka shekara biyu shekara biyu wafi sanu fi amai sannan ta yi ni wato yaye ka lokacin ka daina tsokanta, lokacin ka daina wahalar da fiskar din jikinka. Amma duk da haka ba ta hakura ba, da aka gama wannan sannan kuma aka ci gaba da kula da rayuwanka, idan ka faɗi yau ka ji rauni su ne za su ɗauki yanayinka, in kana jin yunwa su ne har sai daga girma har sai daga balaga. To yau ka san bambancin hagu da dama, wai kai kuma ba waɗanda za ka raina, ba waɗanda za ka yi wa rainin hankali irin iyayenka. Hanya za ka yi albarka kuwa? Wallahi ba zai yi ba, ba zai yi ba wallahi. Allah ya sa mu dace. Da haka Allah madaukakin sarki yake anishkur li wa liwalidayka, kun gani ko? Sai Allah yake dan haka ai ya kamata ka gode mun, ni Allah da na halicce ka a karan farko, sannan ka gode wa iyayenka da suka yi maka irin wannan wahala. Ka ji tarbiyyar musulunci ko? Allah yake ilayyal masir, karshen al'amari duka za ku dawo gare ni. Da haka kowa zai zo ya bada labarin abin da ya aikata a duniya. Daga cikin ayoyin kenan, yanzu ba mu fara bayani ba, har yanzu muqaddima ne. Za mu zo mu ji bayanin waɗannan ayoyi dalla-dalla da sharhinsu insha Allah. Wa qawluhu azza wa jalla, sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake wadhkur fil kitabi isma'il, ka ambaci bayani game da rayuwar annabin Allah annabi isma'il ɗan ibrahimu kenan ko? Innahu kana sadiqal wa'd, Allah yake lallai shi wato bawa ne mai gaskata alƙawarin da ya wa Allah. Ku duba irin yadda ya gaskata abinda mahaifin shi ya mafarki a kan shi, ya ce inni arafil manami anni azbahuka la hawla wala quwwata illa billah. Jama'a ku gaya min, in ba wanda ya gaskata abinda Allah ya faɗi a kan shi ba, kawai mahaifin ka zai ce na ga na yanka ka, da aka je ka ɗauko ka in yanka ka. Wani yaron ya tsallake ko? To sai a Lagos za a ji labari. Wallahi amma annabi Isma'il ya san baban shi ba zai mishi wargi ba, ya san annabin Allah ne, kuma ya san mafarkin annabawa gaskiya ne. Tunda Allah ya nuna wa mahaifin cewa yana yanka shi a mafarki, sai ce ya abatu kalma su umar. Wallahi kai abin da Allah ya yi, ya sa ka. Da tajiduni insha Allah, wallahi zan yi haƙuri. Akwai zafi, akwai tsanani, amma wallahi zan yi haƙuri. Jama'a an gano wannan da ke ku? Haka ku yi haƙura. Har sai da uban nashi wato zuciyar shi ta kai ta komo, shi uban da zai yanka shi ne ma ya rinka wato kai komo, shi kan ya sallama. Jama'a an gane ku? Aka ce har sai da ya gaya wa uban, ya ce wa ba, idan ka kai ni inda za ka yanka ni, ina son ka yi wato ɗauki salon kifar da fuska na ƙasa sai ka yanka ni ta baya. Malamai suka ce hikima ko dalilin da ta sa ya faɗa haka, wai saboda idan uban ya kwantar da shi ta ƙeya, in yana dadira musu wuƙa a maƙogwaro, idan shi yana kallon idan ɗan shi tausayi na iya kama shi ya fasa yankawa. Da aka kan ma ya ga idan ya kifar da fuskar shi ƙasa sai yanka shi ta baya. Aka ce ɗan ne ya bashi wannan shawara. Shi ne Allah ya sa musu ido dukansu, Allah na son ya gaskata imaninsu. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ce falamma aslama wa tallahu, sai Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim, sai Allah ya ce dakata dakata Ibrahim tsaya, kar saddaqta ru'ya. To kun ji abinda Allah yake so da mu kenan fa, shi yasa waɗannan tarbiyyar duk da za a gaya mana Allah yake mu yi kaza, Allah yake, Allah na son ya gwada mu. Shin daga ce da aka ce a sa littafin tarbiyya, za mu ɗauki tarbiyya? Za mu zo mu ji, wallahi kowa sai ya zama yi mishi wato imajiyar kan hanya, ba wanda ba za a fyaɗe ba. Da aka kada ka fara ɗaukan cewa wai karatun wasu za a ta jefawa kako, a'a kai ba a jefawa, ni zan jefawa kaina. Allah na son ya gwada mu. Idan muka zo babin da zai yi bayani game da mu zama masu gaskiya, mu rinƙa yin gaskiya, ƙaryan da nake yi, ƙaryan da kake yi, daga ranar za ka fasa? To Allah ya ga kai ma falamma aslamta, sai Allah ya ce to ya kai Abdullahi, kai ma kada saddaqta al-bayan. Ina fatan jama'a an gane. To kun ji, shi ne Allah ya ce to wannan Isma'il din shi ne ake son a bamu labarin shi a nan. Allah ya ce innahu lallai shi kana sadiqal wa'd, mai gaskata alƙawari. Kaga ya gaskata alƙawari ko bai gaskata ba? sai Allah ya ce wa kana rasulan nabiyya, kuma ya kasance manzo kuma annabi. To daga cikin aikin da yake yi na tarbiyya shine wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Kunji yana umartar iyalansa da su kula da sallah da su bada zakka. Wa kana inda rabbihi mardiya, da haka kai ma kamar da zaka zo ka ji kana umarnin ƴaƴanka da yi wato iyalanka su kula da sallah, koko kai ma kana sakaci. Jama'a fahimta, Allah madaukakin sarki ya samu dace. Amma masu albarka, lokacin namu ya riga ya kure, kuma kamar yadda muka ce muna son mukaddimar nan ya zama wannan kasar din. In mun zo darasi na gaba, to sai mu shiga alkitabu wa mu'allifu, littafi da mawallafinsa, sannan mu fara karatu a cikin littafin. Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka a rayuwarmu. Ubangiji Allah ya sa wannan karatu ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah kuma ya albarkaci rayuwarmu da wannan karatu da za mu yi, ya amfanar da mu da za mu karanta da mu da za mu saurara. Domin alheri na farko da moriya mafi girma da za mu ci na karatun nan shi ne mu da muke karantawa, mu ya kamata mu fara aiki da karatun. Kafin sat ati wani daga nesa da zai jiyo daga baya ya yi aiki da karatun, mu ya kamata mu fara aiki da shi. To Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da karatun a bisa yadda yake so, kuma ya bi da shi. Abubuwan da za a rinka ji na kurakurai wannan gazan wato a karatu ne da azanci da kuma cewa maganan gaskiya, dama ni dan karami ne kamar yadda nake ishara da zu cikin ɗalibai na wannan ainihi wato cibiya. Malam Umar ne ya matsa mun har ya sa kuka na zo na zauna, ba dan ni ya kamata ba. Akwai manyan malumman mu wanda insha Allah idan abin ya kakare mana to za mu nemi agajin su, kuma akwai wasu ma'anan gaban mu insha Allah, kuma muna fatan za su rika tada mu a inda karatun ya nemi ya mana tuki. Ba za mu yi wato rike karatun ba sai mai addu'a ta musamman da yi wato a komiti da suke kula da wannan masallaci. Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan kokari da suke yi dare da rana, Ubangiji Allah ya biya su da aljanna. Dukkan mu za mu iya ganin irin alkhairan da suke kokarin kawo mana, ko ku duji yadda suka gyara masallacin. Da Malam Albani zai dawo duniya yau, a shigo da shi masallacin nan ya bude idan shi, ba zai san inda yake ba. Zai dauka ko a Saudiya yake. To masallacin da ya bari a rishin ka a rishin Musa, sai zo ya gan shi yanzu gashi masha Allah. Kaga ai Allah ya saka musu da alkhairi. Kokarin da suke da yin wato a dukiyarsu da suke sakawa da duk waɗanda suke ba da gudunmuwa ta shawarwari da dukiya da halartar masallacin ma don a yi sallah ko a yi karatu, shi ma gudunmuwa ne. Da yanzu wannan karatun kamar yadda suka tsara, in ba wanda ya zo karatun zai yi, ba zai yi ba. Kaga ashe hatta zuwan da kai shi ma gudunmuwa ne. To Ubangiji Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Babu shakka a lokacin da shi Malam Umar ya yi mun magana, ina jin makon ƙarshe na azumi mun yi sallar juma'a, ya zo ya ce lallai fa sun tsara za a fara wannan karatu. Naga na so in zilli amma naga ba zai yi ba. Ina fatan jama'an jani. Alhamdulillah kuma gashi Allah ya bamu dama mun zo mun buɗe karatun. To Allah ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu, ya bamu ikon kammala karatun, kuma ya bamu ikon aiki da abin da bamu karanta. Da haka muna godiya ta musamman gare su da dukkanin waɗanda suke ainihin wato a taya shi waɗannan ayyuka. Kunga shi ba mazauni ba ne, amma duk da haka ko da yaushe hankalin shi yana nan tare da mu, ko da ba shi a nan physically tare da mu. Da limamai da ladanai da ainihin wato masu kula da masallaci, Ubangiji Allah ya saka wa kowa da aljanna. Muna kuma addu'a ta musamman ga waɗanda suke ainihin wato a bada daman a yi waɗannan ayyuka. Jagororinmu kenan na cibiyan baki ɗaya, kuma Allah ya ƙara musu da tsira, Allah ya saka musu da aljanna. Ƙoƙarin da ainihin wato suke yi da amsawa da suke yi, duk sanda aka neme su za su amsa, wannan shi ma ba ƙaramin wato zaburarwa ne gare su ba. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Daga ƙarshen kwa masu albarka, kamar yadda muka ce in Allah madaukakin sarki ya yarda wannan karatu ya fara kenan, kuma ya zauna dukkanin ranakun Asabar insha Allah daren Lahadi za mu zo mu ci gaba. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.